Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Zahra Aminu Fadi.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 7 ga watan Janairun shekarar 2021 za mu yi magana ne akan cutar makoko da ake kira thyroid disease da turanci.
To Hafiz, ka san menene larurar makoko?
Ai Zahara, ni ma ina jira na ji bayani daga bakin likita, kuma ai wakilin sashen Hausa a Kaduna ta tattauna mana da likita akan wannan larurar, sannan kuma har ila yau muna tafa da filin kwalamarmu.
Kuma sauraro sai a gyara zama domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro, ba tare da bata lokaci ba, ka tattauna wakilin sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim da likita.
Assalamu alaikum da sake saduwa da ku a cikin sauraron mu na yau da gobe. Na mai kawo muku abubuwan da ya shafi kiwon lafiya, zamantakewa da sauransu. A wannan karin muna tare da Dr. Tasu Ibrahim na Sultan Hospital, wanda zai mana magana mai wani karin bayani akan cutar nan ta makoko. Dr. Tasu, barka da zuwa sauraron mu na yau da gobe.
Barkamu dai a hadarinka.
To, ko me ake nufi da shi wannan ciwo na makoko, kuma menene alamunsa?
To, alhamdulillah, wannan larura ta makoko shine wani kumburi da mutane za su iya lura da shi a wuya da yake fitowa daga tsakiya ta gaba, domin a halitta a wannan wuri daidai kan makogoron akwai halittar da muke kira thyroid gland, wanda idan ya kumbura shine yake zama wannan makoko da ake iya gani. Duk da cewa yanzu matsalar ta yi ƙasa saboda a gwamnatance, hukumomin lafiya sun ba da dama ga dukkan kamfanoni masu sarrafa sinadarin gishiri su rika sa wani sinadari na iodine, domin wannan yakan taimaka matuƙa ya zama cewa shi wannan halitta, wato thyroid din da ke kan wannan makogoro, yana buƙatar wannan sinadari na iodine domin sarrafa ainihin wani sinadari da yake samarwa na jiki, wato thyroid hormone. Wanda rashin wannan sinadari na iodine shi kan sa wannan halitta ta yi kokarin ya za a yi ta sabar togarin wannan kokari, sai ta kumbura, sai a samu wannan makoko wanda ya fi shahara a baya. Yanzu ya yi wuya saboda kusan duk yankunan da ba su samu wannan sinadarai a ci masu na abinci, yanzu kusan tunda ana sa gishiri a abinci kuma ya zama doka a rika zuba wannan sinadari a cikin gishiri, don haka duk wanda ya kalli jakagen gishiri zai ga an sa iodinized salt, ma'ana an zuba wannan sinadari wanda ke taimakawa wajen hana kumburin wannan halitta. Wanda wannan halitta ta kan kumbura ta dalilai kimanin guda biyu shahararru. Rashin samar da wannan sinadari wanda shi muke ce ma hypothyroidism yakan sa wannan halitta ta kumbura, da kuma idan samar da sinadarin yayi yawa shi kanshi abinda muke cewa hyperthyroidism, wanda hakan na iya kasancewa shi hyper din ba tare da ya zama sigar cuta ta daji ko sankara ba, zai kuma iya zama ya zama yana da nau'in shigen cutar daji, ma'ana sankara, wanda shi muke cewa thyroid cancer. To amma asali wannan magogo idan ya kumbura dai shine wanda ake iya gani, wanda yawanci an fi ganin shi ga mata a baya sosai, yakan shahara matuka a wannan yanayi.
To likita, yawancin matan da ake samu suna da ciwon wannan, zaka ga mata ne ila masu goyo da sauransu a cikin irin maganganun da zaka ji a gargajiyance ana faɗan shi ne kila uwar ta shafi tsarin yaro ko ya tsilla mata fitsari ya wuce ta bakin ta, shi yasa aka samu makoko. Shin yana da wani alaƙa da wannan fitsari?
To lallai wannan al'amari ya ban dariya matuƙa, wanda duk a duniyar likitanci da kimiyya in muka ji haka za mu yi dariya. Ba shi da alaƙa da faruwar haka wancan sinadari, rashin samun shi ga cimar abinci shi yakan wahalar da wannan halitta ya zama ta kumbura a yanayi da ake cewa hypothyroidism, domin akwai sinadarin da ke zuwa daga kwakwalwa, muna kiran shi thyroid stimulating hormone, wanda shi matukar sinadarin thyroid hormone din ko thyroxine din bai samu a jiki ba, zai zama cewa wancan sinadari na kwakwalwa zai rika kwankwasan wannan halitta, yana ce mata babu wannan sinadari, babu wannan sinadari, babu wannan sinadari. Wannan damuwa da za ta samu na cewa daga kwakwalwa ana ta ce mata babu, babu, alhali kera shi ya ta'allaka a kan ta ne, to sai ta yi ta kokarin ya za ta yi ta samar ta haka sai ta kumbura. Kamar mutum ne da ya kamata yi aikin shi sai bai yi ba, domin rashin sinadarin da zai yi aiki kuma a dame shi da cewa bai yi aikin shi, wato haka sai samar da damuwa. Misali a sauƙaƙe mu ɗauka uwa ce a gida, mai gida bai bar kayan cefane ba, yara kuma na ta kuka, kasancewar kukan yaran nan sai ya damu ita uwar ta shiga damuwa, alhali kuma ba abin da za ta sarrafa ta samar da abinci. Shine misalin babu wannan sinadari, kwakwalwa kuma na ta kinkizowa tana kwankwasawa cewa a samar da wannan sinadari, to shi kan sa wannan kumburi ba shi da alaka da wancan larura na cewa ko yaro ya yi fitsari an sha ko makamancin wannan, babu.
To likita, kana ta bayani akan cewa wani sinadari da ake samu a abinci ko kuma a cikin gishiri da yanzu aka karfafa cewa a dinga sawa, shin wani irin abinci ne za a samu shi wannan sinadari na da ita kwakwalwa ke bukata?
Alhamdulillah, duk yawanci nau'ikan abinci da muke ci, musamman da yanda aka sa gishirin nan, sannan akwai sauran kayan abinci, misali irin su kifi da dangin su, duk suna dauke da irin wannan sinadari. Haka ƴaƴan itatuwa duka za a samu karuwan wannan sinadari a ciki. Amma kasancewar halura cewa baya wadatuwa ko kuma a yanayin ruwa da sauransu, shi yasa kawai aka yanke shawarar cewa a gwamnatance a rika sa shi a cikin gishiri, wanda yanzu kusan shine ya shahara a samar da wannan sinadari.
To wani shawara kuma za a iya baiwa su inda suke da ciwon nan, misali waɗanda har yanzu suke da makokon a wuya, matakan da za su iya ɗauka wurin ganin cewa sun kawar da shi daga jikinsu?
To alhamdulillah, abinda yake kamata, musamman tunda abu ne da ya shafi wuya, kuma mata ba za su samu sakewa a ce kila ko sarƙa ba za su samu, kowa ya kalle su zai hango wannan halitta a wuyansu. Abinda ya kamata a je asibiti, idan an je asibiti zangon farko likita zai auna domin ya rabe shin wannan ya faru ne domin hyperthyroidism koko ya faru ne domin hypothyroidism, ma'ana rashin samar da sinadarin hormone din ya samar da shi, koko samar da sinadarin ya yi yawa ne ya samar da shi. To bisa kowane za a duba matukar ya kumbura akan yi aiki. Idan kuma ba matsalar yawan samuwar shi da yawa bane, aka lura cewa to wancan sinadari ne babu za a samar da sinadarin, to ina aka samar da sinadarin yakan samar da saukin wannan halitta ta koma ta noke ta tamuke, in kuma yayi yawa ne aikin da yake to za a yi aiki a cire wannan halitta domin zai iya zama daji wanda hakan na da matsaloli da yakan iya samarwa. To duk wanda farko ya lura da matsalar wannan kumburi bai kamata a zauna ba, musamman saboda tsoron kasancewar zai iya zama daji, wanda kasancewar kuma in ya zama daji ya ci gaba da habaka zai iya lahani matuka, domin koda ba haushi na cewa ba a san inda rai yake ba, amma a kiyayi wuya. Sannan ko ga daba daji duk abin da ke son halakarwa wuya yake hari, domin nan ne kafar da iska ke bi, wanda kuma kumburin wannan halitta yakan samar da matsaloli da za su iya shafar numfashi. In ya shafi daji yakan iya fasawa, domin daji shi ba shi da katanga, daji ci yake, yana iya cin makogoro ya ci manyan jijiyoyin jini ya samar da zubar jini ya halaka rayuwa cikin kankanin lokaci.
Jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga ci gaban tattaunawar Binta da likita.
To likita, akwai wasu alamomi da mutum zai iya lura da su don ya tabbatar da cewa bai samu ba, ko kuma a wani alama din cewa wannan alamu suke nuna cewa wannan ciwon na jikin mutum?
A cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye, domin ba ma kasafai wani lokacin wannan halitta na iya kumbura ba tare da ta nuna ta gaba ba, tana iya kumbura sai ta nitse ta baya ya zama can. To a matukar an lura da cewa dan duk sanda mutum ya je asibiti ya danganta, kamar yadda na ce a baya, yawan sinadarin ne ko karancin shi ne. Idan yawan sinadarin ne, wasu za a ga misali tashin farko mutum ya ga yana yawan cin abinci amma ba ki ba, mutum ne ta cin abinci amma baki ba, yayi ta cin abinci baki ba, domin wannan sinadari yawan shi in yawa yana kona abincin ba tare kuma da an samar da ajiyar shi a jiki ba. Mutum zai iya lura cewa da daddare kila ko yana yawan zufa haka, ko kuma haka kurma yana yawan gumi sosai ya wuce misali, duka wannan suna ciki. Ana iya jin samun bugawar zuciya, a ji zuciya na bugawa haka. Ana iya samun mutum koda da karancin shekaru a ga jinin shi ya hau, duk alamomi ne na cewa wannan sinadari ya yawa. Daga cikin abubuwan da sukan iya bayyana sosai shi ne a ga mutum idan shi sun bulluko sun yi kwala-kwala. Bullukowar ido din nan a ga sun yi kwala-kwala, ma'ana wannan zagayen baki gaba ɗaya ana ganin shi gaba ɗaya a waje, har farin da ya zagaye shi ana gani ido ya bulluko, duk suna cikin alamomi. Idan mutum ya lura cewa jikin shi na rawa haka da sauransu, duka waɗannan suna cikin abubuwan da kan bayyana cewa lalle wannan sinadari ya yi yawa samar da shi. To ya kamata a je asibiti, kuma koda ba a ga kumburi ta gaban wuya ba, a likitance za a bincika. Idan wancan bangare ne na sinadarin ya yi ƙasa, za a ga mutum ba shi da kuzari, yana abu lagaƙai-lagaƙai haka, ba kuzarin ƙarfi a tare da shi, yana ta ƙiba kusan koma bayan wancan, irin ya zama magana ma sai a hankali, ba lakka jikin mutum, ba karsashi, yawan kwanciya, yawan bacci, yawan kasala, duka sukan samar da irin wannan a wancan yanayi na rashin samar da sinadarin wadatacce. To shi ma ya kamata a je asibiti. Wani lokaci hatta canji a yanayin al'ada ya mace da za ta ga al'ada, duk zai yana da alaka da matsalar wannan halitta, wanda ya kamata a je a bincika don a tantance a gani ya za a fito ma al'amarin. So waɗannan kusan su ne abubuwan da aka duba a tashin farko. Idan halittar ta kumbura ne ta yi tsanani sosai, to takan iya danna makogoro ya zama murya ma ba ta fita, magana ta canza, takan iya kai ga mutum yana numfashi a riƙa jin ƙara kamar yana hura wani sarewa haka wajen fitar numfashi. duka waɗannan sukan bayyana a yanayi na in ta kumbura ta danna ya zama cewa numfashi baya shiga baya fita yanda ya kamata, abinda muke ce ma compressional symptoms kenan. To matukar an fara samun waɗannan, lalle babban dalili ne na a hanzarta a cire ta domin kada ta toshe kafar numfashi a samu rashin shigar iska gaba daya.
To bayan ga jinsin mata da aka fi gani da wannan cutar, akwai jinsin maza ma da suke da
shi? Maza ma na samun wannan larura sosai, kuwa ba wani abin cewa ba su samu. Ana gani a mata, ana gani a maza su ma. Kuma duk wanda ya ji irin waɗannan alamomi ya kamata lalle ya je asibiti a bincika ga menene matsalar, kuma ya abin da ya kamata, magani ne ko ku aiki. Idan bai kai bangaren da sai an bada anya aiki ba, to akwai magunguna da za a dora mutum a kai domin a samu saukin wannan matsala.
Akwai rigakafi?
A'a, ba rigakafi da ake yi a ce na wannan larura, sai dai kaman yanda gwamnati ta samar da wancan sinadari, shine babbar rigakafin kamuwa da matsalar rashin samun sinadarin, wanda kuma a bayyane hakan ya yi tasiri matuka, wanda ya rage alkaluman matsalar matuka, wanda in ba wani yanayi ya zo da bamba kusan yanzu ba a samun matsalar wannan larura sosai. Sai dai in domin jiki ma yana iya kera wasu halittu da kan iya zuwa su cinye ainihin ƴaƴan halittar da ke kera wannan sinadari, a yanayi da muke ce ma autoimmune disorders, wanda jiki yakan kera sinadarai da haka kurin sai a samu matsala su je su yi fada da jiki da kanshi, kamar an samu rashin jituwa tsakanin jiki da jiki kenan, wanda akan samu haka, wanda shi ma kan samar da matsaloli da suka shafi wannan halitta.
To likitan, a ƙara bayyana mai sauraro abubuwan da ake bukata wurin wato wanda suke kunshe da wannan sinadarin, bayan gishiri da kake faɗa. Musamman ba gishiri na awo ɗin nan da mutane su shiga, a gishiri wanda aka riga aka sa shi
kamfani ya yi, wanda duk yawanci yanzu ai ba a barin kamfanoni su kera wannan sinadarin gishiri da za su siyar, ba za su samu rajista da hukumar NAFDAC ba, matukar ba su kiyaye ka'idar sa wannan sinadari ba, a yanayi da gwamnati ta amince a hukumance a lafiyance. Sannan ya zama dama ko da yaushe ita ci ma ba a raja akan abinci nau'i daya ba, misali waɗanda ke raja a kawai kan hatsi kaza, ya zama shi ne cimar safe, cimar rana, cimar dare, sukan samu irin wannan matsaloli. Waɗanda suke a bangarorin wani sashe na ƙasar, zai wuraren su saboda sinadarin ƙasar da abincinsu suke noma baya da wannan sinadari sosai, sai zama abincinsu na rasa wannan nau'i na sinadarin iodine, sai zama cewa abincinsu na samar da matsalar rashin shi, don haka cimarsu ga gishiri yana ƙara taimakawa. A kodayaushe shi mutum an so nau'ika na nau'in abinci din nan kala biyar ko shida, ya zama sun wadatu. Kowane muna kiran shi da sunan tauraro ne, ya zama cewa in aka samu hatsi, to a samu nau'i na kayan kwalama da ake ce ma protein, wanda a ƙauye ko da kifi aka samu ko nama aka dora, zai ƙara inganta wannan abinci. In aka samu ganye aka hada, to tauraro ya ƙaru a kai. In aka samu nau'in kayan marmari aka ƙara, tauraro ya ƙaru. To in aka samu kuma ya zama cewa abincin na an sa mai, shi ma da abunan duka taurari sun karu. Sannan na ƙarshe shi ne ruwa. To in ya zama cewa waɗannan na samuwa a nau'in abinci, kuskuren da wasu suke yi, misali da safe a tashi sai kawai a sha koko tsuran shi, da rana sai kila a yi tuwo ko a yi ɗan wake ko wani nau'in abunan, da daddare sai a yi tuwo, to ranar gaba ɗaya hatsi aka ci. Matukar ba a inganta miyas da aka hada ba, to sai zama cewa ana rasa nau'ikan gina jiki da ya kamata. Amma matukar ana samun waɗannan, matukar ba masu larurar hawan jini da muke hana su cin gishiri ba, wanda su kuma ga sauran nau'ikan abinci za su iya samun waɗannan sinadarai. Yanzu akwai magunguna da akan yi, ana ce musu multivitamins haka, wanda shi ma suna ɗauke da wannan sinadari, wanda matukar an lura ko a asibiti za a rika hada ma mutun da su ya rika sha kullun haka dan su inganta lafiyar jiki da samar da sinadaran da jiki ke so.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin.
Yanzu kuma sai filin kwalamar mu wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Hauwa da a yau za ta yi mana bayanin yadda ake yin kunin gyada.
Kamma da sake sada da ku a cikin bangaren mu na girke-girke wato kwalama a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau a wannan mako muna tare da malama Hauwa wacce za ta gabatar mana da wani samfuri na kunin gyada mai sauki amma fa mai gargardi. Sai ku shirya mata domin jin yanda za ta kaya. Malama Hauwa barka.
Assalamu alaikum. Na zo muku da kunin gyada mai dadi kuma mai sauki. Yadda ake sarrafa kunin shine uwar gida zaki nemi gyadanki danyen gyada. In kika nemi gyada ba wai za a soya bane yadda ake soya gyada idan za a yi kunu. Zaki zauna ki bare ta da daddaye da daddaya. Saboda ana buƙatar tafara din nan ne sol ake buƙata. Idan kika gama bare gyadanki zaki markada gyadanki. In kika markada gyadan sai ki tace. Idan kika tace gyadan wannan ruwan da kika tace gyadan shi zaki amfani da shi ki dora sanwa.
Wato kina nufin danya wadda ba a jika ba a yi mata komai ba kan kawai za a sarrafa ta?
Ba a jika ba a yi komai ba haka danyar ta za a bari da daddaya da daddaya.
Ba za a
bata tsoro. Because ana buƙatar test din. Ba a sanya yayi irin test din wanda aka soya. Shi wannan test din shi daban a baki.
Da hali mace ta nika a cikin gidanta kenan ba sai ta kai nikawa.
Eh ta nika a cikin gidanta da blender. Yawwa in aka bare ta da daddaya da daddaya aka nika aka tace ruwan da aka tace din tukan gidan za a zubar ne. Ruwan da aka tace din nan shi za a yi amfani da shi a wurin sanwa. So dama kuma ga shinkafa kicin jikakki a samu farar shinkafa ita ma ta tuwo a jika. Idan aka jika shinkafar ita ma ya danganta da yawan da kike so uwar gida. In kika jika shinkafar ki ta jiko kamar ita ba awa uku haka ta jiko ki blender din shinkafar ki ita ma ki tace ta. Idan kika tace ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafa. So idan ruwan ya tafasa sai ki dama.
Wato kamar talge kenan.
Yawwa eh.
Ruwa ya tafasa amma ruwan gyada.
Ruwan gyada a cikin tukunya kuma ita ake dama ta. Amma kafin ki dama sai kin kashe gas ɗinki.
Idan
yawwa aka kashe wuta at least ya danyi minti biyu da kashewa. Saboda mutum kai ya kudaddaje ya danyi minti biyu da kashewa duk wannan kofin na gyada ya koma ya lafa. Sannan sai ki kawo kullun shinkafanki. Ki suke na zubawa kina juyawa. Da muciya kina zuwa kina juyawa har kafin ya miki yadda kike so
sama jiki.
Yawwa yana miki yadda kike so kudin sai ki sauke. Idan kika sauke dama shugan ki na gefe da madaraki shi ma ana zuba mishi madara idan kina so. Amma ko baki zuba mishi madara ma yana da dadi haka. Amma idan kina so ki kara mishi dadi zaki iya hada shi da madara kuma sannan color din shi zaki ga fari ne test color shi
dadi kan dadi
ke. Eh to haka
wannan sample ne kunin gida ba a watsa mishi shinkafa kenan a ganshi dan guruguru
a ba a watsa mishi komai haka ake yin shi da laushin shi da kuma dadi.
To kina a irin wannan samfarin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro
zai sha eh haka ne.
To kuma da me za a iya ci shi?
Za a iya ci ko da alale za a iya ci ko da pepper soup kin gane
kunu kaya debo
yawwa
kan sha pepper soup
yawwa za a iya ci da pepper soup din dankali kin gane dan pepper soup din nan na dankali da hanta da su kayan lambu.
To jama'a ga malama Hauwa ta sake dawowa da kuma yadda ake yin kunin madara.
Ina da kunin madara na karin kumallo.
To malama sai ki gaya mana me dani ake bukata ya kuma ake sarrafa wannan kayan.
To abinda ake bukata dai a kunin ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shikenan abinda ake bukata sai sugar abinda ake bukata kenan. Uwar gida idan kika samu farar shinkafar ki daidai yawan gidanki shinkafar tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafar ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa ki sa a blender ki markada ta tai laushi idan tai laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankada gari da ita sai ki tankade sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki kankara wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kubewa daidai yadda kike so ki ji gardin ya fito a cikin kunan kuma ya danganta daga yawan kunan da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki dora kina dorawa sai ki dibi wannan kankararriyan kwakwa ki zuba a cikin ruwan ki rufa tukunyar ki lemon sorry na ban manta ba ce muku lemon tsami ba zaki tanaji lemon tsamin ki in kika tankada wannan kika tace wannan kullun shinkafa sai ki matsa lemon tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kunan so idan kika dan matsa lemon tsamin ki madaidaici ruwan ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa bi haka sai ki dauko kullun ki riga kin daidaita kin hada kin saka lemon tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so yayi miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madaran gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani daya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to zaki kada madara da ruwa ki maida ta kaman madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita sugar daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan madara
aka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka ta hada mana shirin wato Julie Legas Gresham tare da abokin aiki na da ya tiya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.